الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهدي بيوغا وتا رمضان هجرة ta 1443 ya dace da 3 ya agaza mana mu iya aikata ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata, kuma muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya karba mana ayyukan da muke gabatarwa. Allah madaukaki ya taimaka mana da wajen gudanar da fassaran littafinsa mai girma, kuma ya mana sakayya ta alkhairi tare da waɗanda suka taimaka wajen shirya gudanar wannan tafsirin, haka nan kuma waɗanda suke yaɗa shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna tarayya cikin lada daga duniya har zuwa kiyama. A wannan shekara za mu ci gaba da tafsiri ne daga aya ta 45 ta suratul Namli insha Allah. Za mu yi ƙoƙarin karanta aya ta 45 zuwa aya ta 58. Waɗannan ayoyi da za mu karanta wato suna ɗauke da bayani a kan ƙulla makirci ga salihai. Bismillah.
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون.
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. الله مدوكي يا حقيقة من أيكا مع ثمود ومن أيكا مسلم وأنصر النبي صالح عليه السلام. Saƙon da annabi Salihu alaihi salam ya je da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga samudawa, a ni'budullaha shi ne cewa ku bauta ma Allah. Saƙon da Allah madaukaki ya aika ma samudawa ta hanyar annabi Salihu alaihi salam, a ni'budullaha, Allah ya ce ku bauta ma Allah. Wannan shi ne maganar annabi Salihu alaihi salam. Fa’ida kun fariƙa ni, Allah ya ce sai gashi sun zama jama’a kashi biyu. Mutanen annabi Salihu alaihi salam sai gashi sun kasu kashi biyu, ya tasimun suna jayayya. To anan suratul namli Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana husumar da mutanen annabi salihu suka yi ta dalilin wa'azin da ya gabatar da shi ba. Amma idan ka dubi suratul a'raf aya ta 75 zuwa 76 Allah madaukaki ya kawo bayani game da wannan husuma da ta kasance a tsakanin mutane a bayan zuwan annabi salihu alaihi salam. الله مدوكك يا بينا سورة الأعراف قال الملأ الذين استكبروا من قومه
للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به موقنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
أنم سورة النمل الله سبحانه وتعالى بيّن خصوم الذكاء وقوة كانوا متاني باين زوان النبي صالح عليه السلام. أما سورة الأعراف الله يبيّن wato an samu husuma tsakanin muminai da kafirai. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbihi qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Muminai suna cewa mun yi imani da abinda Allah ya aiko annabi salihu alaihi salam da shi. Kafirai suna cewa inna billadhi amantum bihi kafirun. Mu mun kafirce ma abinda kuka yi imani da shi. So kaga an samu jayayya. Wannan ita ce jayayyar da Allah madaukake ya faɗa a nan suratul namli. Wato bayan zuwan annabi salihu alaihi salam, a maimakon mutanensa su karɓi saƙon Allah sai ya zamanto husuma ta shiga a tsakanin su kafirai suna kin abinda annabi salihu ya zo da shi. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا قومي لما تستعجلون بالسيئة.
قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا قومي يا فو جماعة لما تستعجلون بالسيئة دمي فكي قد قوتا dan me kuke gaggauta abin da ya zamanto mummuna makawunan ku qablan hasana a maimakon gaggauta aikata abin da ya zamanto alkhairi ne. Laula tastaghfiruna Allah, dan me ba za ku nemi gafaran Allah ba? Me ya hana ku nemi gafaran Allah? La'allakum turhamun, domin fatan ku samu rahmar Allah. Wannan aya tana cikin dalilai waɗanda suke nuna cewa istighfari sunnar annabawan Allah ne da kuma manzanni gaba ɗayansu. Al-istighfar, neman gafara. Annabawan Allah gaba ɗayansu suna istighfari. Wannan yana cikin dalilai annabi salihu alaihi salam yake cewa laula tastaghfiruna Allah, me ya hana ku nemi gafaran Allah? Kuma hakika Allah madaukaki ya ba mu misalai daban-daban waɗanda suke nuna cewa duka manzannin Allah tabaraka wa ta'ala wato sun girmama istighfari, sun yi riko da istighfari a rayuwarsu tun daga kan annabi Adam alaihi salam har zuwa kan annabi Isa alaihi salam, duka manzannin Allah. Za ka gani a wata ayar wa ka'ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyyun wa
ka'ayyin وإسرافنا في أمرنا وتقصدنا منا وأنصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
وتوى سورة الأعراف Allah madaukaki yayi bayani kashi biyu. Kashi na farko ya tabbatar da duka annabawan Allah sun nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala, fa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyuna katsirun fama wahanu bima asabahum fi sabilillahi wama da'fu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana. Wanda ya nuna cewa duk sa'irin da annabawa suka samu kansu a cikin wani yanayi na tsanani, suna komawa ga istighfari, su ta neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma a dalilin haka Allah madaukaki ya saka musu sakayya mai kyau, fa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. To ba annabawa kadai bane, duka bayin Allah na kwarai suna mai da hankali ga istighfar. Saboda ita al-istighfar, kamar yadda annabi Salihu ya faɗa a nan, abu ne wanda ke kawo ma bawa ya dace da rahamar Allah. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun fal-istighfar yajlibu ar-rahma. Neman gafaran Allah yana jawo maka ka samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan babu shakka. Wannan ayar tana daga cikin ayoyi waɗanda suke ɗauke da bayani muhimmi game da fa'idojin da suke cikin istighfar. Domin annabi Salihu alaihi salam ya dunkula maganarsa game da fa'idar da ake samu ta istighfar. Ya dunkula fa'idar, fa'idojin suna da yawa. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, domin kalmar rahama tana da fadi. Saboda haka yasa idan aka ce me ya hana ku nemi gafaran Allah da fatan za ku dace da rahamarsa, malamai sun yi ta kokari su warware wannan kalmar da take dunkula a nan ta rahamar Allah subhanahu wata'ala, wanda ake samu ta dalilin istighfar. Daga cikin malaman da suka yi sharhi akai akwai Ibnul Qayyim Jawziya a littafin sa Madarijus Salikin a juz'i na farko shafi na 283. Rahaman da annabi Salihu ya faɗa a nan, annabi Salihu alaihi salam yana cewa mutanensa, me ya hana ku riƙa neman gafaran Allah? Me ya hana? Laula tastaghfiruna Allah, me ya hana ku ringa neman gafaran Allah? Idan kuna yi, akwai fatan za ku samu rahamar Allah. Wannan rahama ta Allah ɗin Ibnul Qayyim Jawziya ya ce ta kai kashi goma, kuma duka bayaninsu ya zo a cikin Alƙur'ani. Rahaman Allah da ake samu ta istighfari, tunda rahama abu ne wanda ke mai faɗi, abubuwa goma ne suke dunkule a nan. Da farko, babban abin da za ka samu ta dalilin istighfari shi ne gafaran Allah shi kansa. Domin duk mutumin da ya nemi gafaran Allah, Allah zai gafarta masa. Wannan shi ne fa’ida ta farko, ka yi ma Allah laifi, ka nemi gafaransa, ya yafe maka. Wannan ba shakka babban fa’ida ce. Fa’ida ta farko ta istighfari ita ce samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya zo cikin, kamar yadda muka ce, fa’idojin nan guda goma duk suna cikin Alƙur'ani. Da ka same su a wurare daban-daban. Akwai a suratul nisa'i. Akwai a suratul nisa'i. Wanda ya nemi gafaran Allah zai samu gafaran Allah, babu shakka. Wannan ka'ida ce, matukar kana da numfashi baka bar duniya ba, idan ka nemi gafaran Allah kuma aka kiyaye sharuɗanta, to Allah zai gafarta maka. Duk wanda ya aikata laifi ya nemi gafaran Allah, Allah zai gafarta mishi. Wanda ya zo cikin Alƙur'ani, yana suratul nisa'i, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah, wanda ya aikata wani abu mummuna ko ya cuci kansa, idan ya nemi gafaran Allah yajidillaha ghafurar rahima, zai tarar da Allah mai yawan gafara, Allah mai yawan jinƙai. ashe babu wani laifin da mutum zai nemi gafaran Allah, Allah bai gafarta mishi ba, hatta shirka. Hatta shirka, domin kalmar ta kunshi shirka din, wa man ya'mal su'an, wanda ya aikata wani mummunan aiki, ko da shirka ce, shirka mummunan aiki ne, aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullah ghafurur rahim. Fa'idar farko ta istighfari, zaka samu gafaran Allah. Fa'ida ta biyu, amanun min al-uquba, wato idan mutane suna zama a ƙasa, idan suna istighfari, to kamar suna da amana, Allah ba zai saukar musu da uquba ba. Idan dai mutane suna istighfari, to kamar suna da amanar Allah ne, komai yawan laifinsu Allah ba zai musu azaba ba. So istighfari baya ga cewar yana sama maka gafaran Allah, sannan kuma istighfari amanun min al-uquba, istighfari yana zama garkuwa gare ka game da uqubar Allah tabaraka wataala. Saboda ka ba wanda ke buƙatar istighfari kamar wanda ma bai bar zunubi ba, wanda bai riga ya bar zunubi ba, domin yana tsammanin saukar uquba ta Allah tabaraka wataala. Amma idan yana istighfari, babu shakka Allah maɗaukaki ba zai halaka shi ba, musamman Allah tabaraka wataala ya faɗa a ƙarshen sura wanda ya zo cikin alqur'ani, na'am, tsakiyar sura, suratul anfal, wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Allah ya ce ma annabi Muhammad, Allah ba zai musu azaba ba alhali kai Muhammadu kana cikin su. Matukar annabi Muhammad yana doron ƙasa, matukar manzon Allah yana da rai, Allah bai saukar da azaba saboda albarka da kuma darajar da annabi Muhammad yake tare da ita. Allah ba zai saukar da azaba ga kafirai ba, wa anta fihim alhali kana cikin su. Sai Allah madaukaki yace, ai Allah ya sani akwai lokacin da zai zo kuma babu annabi. Sai yace, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum, wannan ya nuna bayan rasuwar manzon Allah. Idan annabi ya rasu, dama idan annabi yana da rai shine garkuwa, azaba ba za ta sauka ba. To in ya rasu fa, me garkuwar mu? Sai Allah ya ce, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah ba mai yi musu azaba bane, sai Allah ya kawo a matsayin siffa gare shi, a matsayin siffa gare shi, dan ya nuna maka da'iman har abada, har abada, ko da dai babu manzon Allah, amma matukar mai laifi yana istighfari, Allah ba zai halaka shi ba. To kaga fa'idoji ne muhimman gaske, ba kuma mutumin da ya bar laifi ne ya kamata a ce ya rike istighfari kadai ba. Hatta mutumin da bai riga ya bar laifin ba, kana aikata laifin, kai istighfari, wannan istighfarin naka yana zama amana gare ka game da azabar Allah. To kaga fa'ida ce, saboda haka ita ma rahama ce. Na uku, sababi ne da ke yaya damuwar dan adam. Mutane da yawa ba su gane ba, idan ka shiga kakani kai, ka shiga kunci na rayuwa, ka shiga damuwa mai tsanani, koma ga istighfari. Mutane da yawa ba su gane ba, ka ga da istighfari da salati ga manzon Allah, wallahi mutumin da ya rike su ya daina addu'a zai ga biyan bukata. Kama daina roƙon Allah ka riƙe salati ga annabi Muhammad da kuma istighfari, magana ta ƙare. Akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man lazima al-istighfara, wanda ya lazimci istighfari, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja, duk wata damuwa sa Allah zai sa masa budi a cikinta, wa min kulli dhiqin makhraja, kuma duk wani kunci Allah zai sa mar mafita, wa razaqahu min haythu la yahtasib, kuma Allah zai masa arziki ta inda baya tsammani. Wannan hadisin yana sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah, isnadin sa yana da rauni, amma akwai malaman da sun inganta shi kamar bin Baz, yana Majmu' Fatawa mujallal na 26 shafin da ke cikin, kuma saboda ya dace da bayanai da suka zo cikin Al-Qur'ani. To babu shakka duk mutumin da ya lazimci istighfari zai ga budi, Allah zai yaye masa damuwar shi. Abu na hudu, yana zama dalilin saukar ruwan sama. Ruwan sama rahama ce, waɗannan abubuwa su ya sa annabi Salihu ya dunkula su yace istighfari yana samar da rahama, wato ya dunkula su a karkashin wannan kalma. Wannan ya zo a ta bayanin Annabi Hud alaihi salam, nan maganar Annabi Salih, an samu bayanin Annabi Hud aya ta 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay, ya ku jama'a ta ku nemi gafaran Allah ku tuba gare shi, in kun yi haka yursilu samaa alaykum midrara, Allah zai sako muku sama ta rika fararo ruwa gare ku, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, duk karfin da kuke da shi Allah zai muku kare. Wala tatawallaw mujrimin, su babu shakka istighfari yana sa Allah ya saukar da ruwan sama, domin haka idan ma fari ake ciki babu abin da ya kamata mutane su rike kamar istighfari, saboda idan suna istighfari idan dalilin laifinsu ne Allah madaukaki zai kawar da wannan fushi nasa ya saukar musu da ruwa. Na biyar, istighfari yana zama sababin tsirar dan adam a duniya da lahira. Duk mutumin da ya rike istighfari zai tsira. Idan aka ce za ka tsira, komai hali na kakanika yi su yanayi da mutum ya shiga, idan ya rike istighfari Allah madaukaki zai fi da shi. Wannan ya zo cikin bayanin Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, ya ku mu'minai ku tuba ga Allah gaba ɗayanku. Kaga babu wanda baya bukatar tuba, kowa yana bukatar ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka yafe mana. Allah ya ce me ya hana ku tuba ga Allah, la'allakum turhamuna, akwai fatan za tuflihuna, akwai fatan za ku tsira. So tsira yana tare da mudawamatul istighfari, a dawwama ana neman gafaran Allah tabaraka wa ta'ala. Na shida da bakwai, wannan sun zo ta bayanin Annabi Nuhu alaihi salam, duka ga kowane annabi akwai fa'idar da yake bayaninta game da istighfari. Annabi Salihu alaihi salam ya gaya mana fa'idar istighfari, ana samun rahamar Allah. Annabi Hud alaihi salam ya gaya mana fa'idar istighfari, ana samun saukar ruwan sama. Annabi Nuhu alaihi salam ya tabbatar da ana samun albarkacin noma, sannan ana samun haihuwa ta dalilin istighfari. Wannan ya zo cikin suratu Nuhu, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Kaga kenan mutum yana iya samun haihuwa ta dalilin istighfari. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, shi yasa yake musu fada a ƙarshe, yace malakum la tarjuna lillahi wa qara, me yasa ku ba ku da nutsuwa ga Allah, ga abinda za ku yi mai sauki ku samu saukin rayuwa. Allah ka samu iya. Sai abu na takwas, duk wanda ya rike istighfari to zai gagari shaidan. To kaga wannan babban nasara ce. Shaidan yana son ƙarfin mutum, amma idan ka rike istighfari to za ka fi ƙarfinsa. Wannan ya zo ta hadisin manzon Allah, akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce inna shaytana qala, wato shaytan ya yi ma Allah alƙawari ya ce wa izzatika, na rantse da buwayarka ya Allah, la abrahu ubuwi ibadaka ma damat arwahuhum, ba zan kushe ba ina ƙoƙarin halaka bayinka matuƙar rayukansu suna jikunansu, matuƙar akwai rai a jikin ɗan adam. To Iblis ya ce ba zan kushe ba ina ƙoƙari sai na halaka shi. Kaga kenan babu lokacin da kake tsira daga shaitan sai idan rai ya fita daga jikinka. Shaitan ya rantse da Allah wa izzatika, ba zan kushe ba zan yi ta ƙoƙari in gana hallaka bayinka na ɓatar da su, matuƙar akwai rai a jikunansu. To sai shi kuma Allah maɗaukaki ya ce wa izzati wa jalali wartifa'i makani, Allah ya ce ni kuma na rantse da buwayata da ɗaukaka na da ɗaukakan matsayina, la azalu aghfiru lahum, ba zan gushe ba ina gafarta ma bayina, mastaghfiru ne indai suna neman gafara na. To kaga shedan yana kokarin hallaka dan adam, kai kuma kana neman gafaran Allah, Allah yana gafarta maka. Sai zaman to ka gagari shedan, duk wanda zai nemi gafaran Allah to ya gagari shedan. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 104. Abu Natara, duk mutumin da ke istighfari yana samun dadin rayuwa. Ka san ba kowa ya samu dadin rayuwa ta duniya ba, to babu wanda zai mori rayuwar duniya sai wanda ya rike istighfari. Idan kana so ka ji dadin rayuwar duniya, ka rike istighfari. Kar ka dauka kudi shike sa a ji dadi, ba shi bane. Da kudi, da mulki, da kasaita, da duk wani abin da mutane ke tunani, ba su suke sa a ji dadin rayuwa ba. Da yawa za ka ga mutum yana da dukiyar amma a cikin ransa, a cikin kunci yake. To idan kana son ka ji dadin rayuwar duniya, ka rike istighfari, in ji Allah. Wannan ya zo a cikin suratul Hud aya ta 3. Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan. Ku nemi gafaran Allah, ku tuba ga Allah, shine Allah zai ba ku dadi, za ku ji dadi kyakkyawa na rayuwar duniya, ila ajalin musamman, har zuwa mutuwar ku. Ashe kaga dadin anan duniyar ne, ba lahira ba. Allah zai baka dadin rayuwa gurgurdan zaman ka a duniya har zuwa lokacin da zai karbi ranka. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, wannan bai hala, bai hana ainihin falalar da Allah ya rubuta zai baka ba, amma dai wannan wata garabasa ce, kyauta ce Allah zai maka idan ka riƙi istighfari, to zaka samu dadin rayuwa. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir. Sannan na ƙarshe, fa'ida ta ƙarshe da take istighfari, wanda malaman sunna suka tabbatar, shine aqallun nasi auzaran. Idan kana son a lahira, idan aka dubi kowa, don mutum yana daukan zunubin sa akan shi, mutum zai tashi a lahira yana dauke da zunubin sa akan shi. Idan kana so ka san wadanda a lahira zunubin da ke kansu bayi da yawa, su ne masu neman gafaran Allah. Mutum zai tashi a lahira zunubin da yake kansa, don kowa zai yi dafan laifin da ya aikata, amma saboda istighfari da ka aikata, sai zama abinda zaka tashi da shi na laifi ba shi da yawa. Akwai hadisin Abdullah ibn Busrin, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yake cewa, tuba liman wujida, liman wajada fi sahifatihi istighfaran katira. Manzon Allah yace, ma dalla ga wanda ya taras da istighfari mai yawa a takardan aikinsa. Wato yana da kyau a ce ka samu istighfari mai yawa a littafin aikinka. Wannan hadisin shi yasa malamai suka yi muhawara, shin a tsakanin zikirin Allah da istighfari wanne ya fi? Misali, ka zauna kana zikirin Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, da wanda ya zauna yana istighfari, wanne ya fi? Saboda ga hadisin manzon Allah, Annabi ya ce, ma dalla ga wanda aka tashi a lahira da aka ba shi littafi sai taras da istighfari a ciki ya fi yawa. Ka ga abinda manzon Allah yake karantar da mu, wato ka fi yawaita istighfari a kan zikiri. Shi ya sa manzon Allah ya yaba mu mutumin da aka taras da istighfari a littafinsa ya fi yawa. Wannan an samu muhawara saboda babu shakka zikirin Allah ya taras da falala mai yawa ta hadisai masu ɗimbin yawa ga ayoyin Al-Qur'ani. To amma ga hadisin manzon Allah da ke nuna cewa a taras da istighfari a littafin aikinka abu ne mai kyau. Kuma hadisin yana sahihu Sunan Ibn Majah, hadisi na 393. Kaga in so samu ne, ya kamata a ce kana yawaita istighfari a rayuwarka. Har ma hadisin yana nuna mana inda hali wannan istighfarin ya fi yawa a kan ma zikiri da kake yi. To daga cikin waɗanda suka yi wato magana akan wannan hadisi akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin zikirinsa Al-Wabilu Sayyib. Akwai littafin zikiri da ya rubuta, Al-Wabilu Sayyib, shafi na 124. Yace ya tambayi Ibn Taymiyya, saboda malaminsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, yace ya tambayi Ibn Taymiyya to ga wannan hadisi da aka samu daga manzon Allah annabi yace ma dalla ga wanda aka tarar da istighfari mai yawa a cikin littafin sa a ranar tashin kiyama yas'alu ba'dun nas ayyuma anfa'u lil abdi wanne yafi amfani ga dan adam at-tasbihu aw al-istighfar shin tasbihi ne ko kuma neman gafaran Allah ne wanne yafi fa'ida wanne yafi amfani da sai Ibn Taymiyyah ya bada amsa ta ilimi yace ka lura da mutun idan kana sawbu naqiyan idan mutun kayansa yana da tsafta tufafinka yana da tsafta me kafi bukata idan tufafinka yana da tsafta abinda kafi bukata al-bukur wa ma'ul wardi anfa'u lahu kayanka da ka buda a daka ka buda akwati da ka buda akwati sai ka tarar da tufafinka a wanke yake suna da tsafta a wannan lokaci me kafi bukata abinda kafi bukata shine turare tunda dama kayan na wanke saboda haka sai a nemo turare sai a yayyafa ma wannan tufafi to tufafin ya kara armashi saboda in ka saka za ka fito kuma kana kamshi sai Ibn Taymiyyah yake to misalin mutumin da ayyukan alkhairinsa sun fi na sharri yawa kenan wanda bai cika aikata zunubi ba mutumin da bai cika aikata zunubi ba abin da ya fi dacewa gare shi shine tasbihi da takbiri da hailala zikirin Allah saboda dama can yana da tsafta sai ya ƙara yawan lada sai malamin ya ce wa in ka na da nasan amma da ka buɗe a dakarka sai ka ga tufafin yana da datti shin za ka ɗebo turare ka zuba ma tufafin in ce kaga an yi shirme fasabunu walma'u anfa'u lahu kaga sabulu da ruwa su za su fi dacewa da wannan tufafi to mutumin da ya zama ya kwana a zunubi ya wuni a zunubi me ya fi dacewa gare shi zikirin Allah ko istighfar kaga istighfari so abu ne misalin sa a fili wanda ke nuna cewar kowannan su babu shakka yana da falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma istighfari hakika yana da fa'idoji masu dimbin yawa wannan yasa wato shi annabi salihu alaihi salam ya dunkula maganarsa yake gaya wa mutanen shi me ya hana ku nemi gafaran Allah da fatan ku samu rahamarsa rahamar Allah da take gafara take istighfari su ne muka yi bayani kashi goma Allah ya sa mu iya kiyaye mai suka ce a gaba
qalum tayyarna bika wa biman ma'a ala ta'idukum inda Allah bal antum qaumun tuftanun
kalu tayyarna bika sai mutanen annabi salihu suka ce ai mu mun canfe ka wabi man ma'aka da ma waɗanda suke tare da kai wato sun yi canfi ga annabi salihu saboda suna ganin zuwan annabi salihu da musulmai shi ya kawo musu ci baya a rayuwa kala sai annabi salihu ya ce musu qa'irukum inda Allah abinda kuke canfa yana wajen Allah abin nufi sababukum alladhi yaji'u minhu khairukum wa sharrukum inda Allah ai babu abin da ke kawo alkhairi ga mutane babu abin da ke kawo sharri ga mutane face hukuncin Allah saboda haka sharri da kuke aikatawa zunubin da kuke aikatawa shine sababin sharrin da ya same ku saboda idan mutum yana aikata zunubi to zunubin nan yakan jawo musiba gare shi فالشر الذي أصابكم بذنوبكم لا بشؤم صالح باوي تدليل زوا النبي صالح عليه السلام بني كما دك كافرين سنا ينشمتي غا النبا وانا أكتورا مسو فمرين دا كافرين سكا ينشمتي غا النبي صالح عليه السلام منكر انتا أبايا النبي موسى عليه السلام شما بنو إسرائيل سن... كافرين سن ينشمتي غا النبي موسى عليه السلام زامن فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه هذا زمان أن موسى عليه السلام كافرين سنة شمتي دشي إذن الهيري يزو سيسة شيئة دليل سنة idan sharri ne ya same su yace ta dalilin annabi Musa alaihi salam ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun to haka nan annabi Muhammad shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Quraishawa sun cance shi da yazo a suratul nisa'i aya ta 78 wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika qul kullun min indillah kaga shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai sun yi marcanci da aka samu fari sai suka ce ai dalilin zuwan annabi Muhammad ne to Allah mu dauke ci gaba da bamu labari annabi salihu alaihi salam yace wa kana fil madinati
wa kana fil madinati tis'atun yufsiduna fil ardi wa la yuslihun
wa kana fil madinati a cikin birnin annabi salihu alaihi salam birnin da yake wa kana fil madinati wannan birnin tis'atu rahatin akwai mutane tara idan aka ce tis'atu rahatin ana nufin tis'atu anfusin an samu mutane tara a garin annabi salihu alaihi salam yufsiduna fil ardi wadanda suke barna a cikin kasa wala yuslihuna ba sa gyara an samu mutanen banza a wannan birni da annabi salihu alaihi salam yake mutane ne wadanda babu alkhairi a tare da su shi yasa Allah madaukaki yace yufsiduna wala yuslihuna suna barna ba sa gyara suna barna me ake nufi da suna barna saboda zunubi da suke aikatawa duk sa'ilin da mutum ya aikata zunubi barna yake a doron kasa idan aka ce la yuslihuna ba sa ayyuka na kwarai shine ba sa gyara ba sa ayyuka na kwarai duk wani abin kirki ba za ka gansu a wajen ba wannan ya nuna cewar mutanen banza ne tsantsa la qalila wala kaseera min alkhairi fihi babu wani alkhairi a tare da su samsam قالوا تقاسموا بالله
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مخلف أهله وإنا لصادقون
قالوا تقاسموا بالله سكتي في رنسوا دع الله lanubayyitannahu wa ahlihi lalle za mu kai masa farmaki a cikin dare da shi da iyalansa wato akwai mutanen banza a garin annabi salihu alaihi salat wadannan mutanen banza suka hadu suke cewa su rantse da Allah cewar za su kai hari ga annabi salihu alaihi salam a cikin dare wato za su kashe annabi salihu alaihi salam summa lanqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi sannan za mu gaya ma ƴan uwan annabi salihu mu ba mu halarci halakar iyalansa ba wa inna la sadiquna kuma mu masu gaskiya ne ya nuna cewa a zamanin annabi salihu alaihi salam akwai masharranta waɗanda suka shirya kisan annabi salihu da iyalansa za su kashe annabi salihu alaihi salam da iyalansa amma suna tsoron danginsa din ba musulmai ba ne don ko da yake annabi salihu alaihi salam yana da mabiya musulmai amma makiyansa din waɗanda yake yan uwantaka da su ba za su kyale a cutar da shi ba to saboda haka yasa waɗannan masharranta suke kulla sharrin da za su yi a fakaice a lokacin da mutane ba su sani ba sai Allah madaukaki ya ce a gaba
wa makaru makara wa makaruna makara wallahum la yash'urun
wa makaru makaran sun kulla makirci wa makarna makaran mu ma mun shirye mayar musu da makirci wallahum la yash'urun alhali busani ba to kaga kenan sun kulla makirci za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam asali da larufi na aka ce al makru الاختيار في الخفية اشيريا دبارا اقوي متين يشيريا وتا دبارا اقوي زي تشوتاد دواني كو زي زباد جننسا كو زي چمر متنشي كو زي تبا دوكي يسا وانن دوكا ما كيرشي دي متين يشيريا وتا دبارا كو زي زي حلق واني كو زي چمتنشي نسا كو زي تبا دوكي يسا وانا شيئا كي شوى المكر يازو چكم اجام مقايس اللغة mujalla na biyar shafi na 245 haka nan lisanul arab a mujalla na 14 shafi na 111 wato sun shirya makirci ga annabi salihu alaihi salam da su hallaka annabi salihu ba su san cewa Allah yana shirya mayar da makircin gare su ba shine sai Allah ya ce
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم الله يشيك ذو بيد كرشم ما كرشنسو يكسنشي أنا دمرناهم شوا منهلكاسو وقومهم أجمعين دا متعنصوا باكيدا kaga kenan shirye mugunta ga annabi salihu bai musu amfani ba sun shirya hallaka annabi salihu alaihi salam amma ba su yi nasara ba me Allah yake a gaba
fa sai zabu yuto qawiya ta bima zalamu ya fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamu
fatilka buyutuhum khawiya wadancan gidajen su ne babu kowa a ciki wato sai Allah yana cewa ga gidajen su can kamar kana gani ga gidajen su can babu kowa bima zalamu saboda zalunci da suka yi Allah ya hallaka in ka tafi dai kaga kufayi ne ba mai zama a ciki inna fi dhalika la'ayatin lallai la'ayatan lallai cikin wannan akwai aya abin lura liqaumin ya'lamuna ga mutanen da suke da sani waɗanda suke sanin aikin Allah wanda ya san sanin yake da sanin aikin Allah zai yi tsoron Allah tabaraka wata'ala wa anjayna alladhina amanu
wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun
wa anjayna alladhina amanu mun tsayar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah tabaraka wata'ala wato anan sharhi da zamu yi game da wannan abu da ya faru wanda Allah madaukake ya bada labarin sa shine abinda malaman sunna suke cewa makirci abu ne wanda an dade ana shirya shi tun daga zamanin farko mutanen banza suna kulla makirci ga mutane na kokarin su ga cewa sun halaka su shi yasa Allah ya ba mu misali da annabi salihu alaihi salam to ba shi kadai bane annabawa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin su suna da yawa da ibn al-qayyim jawziya ya yi bayani akan su a littafin sa kitabul fawaid shafi na 160 yake cewa duk sa'ilin da mutanen maza suka kulla makirci to shi kuma Allah yana kokarin mayar da wannan makirci gare su wanda shine abin da ya tabbata a cikin alqur'ani فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله دوك سائلين ده ماسو ماكرشي سكي قل ماكرشي غمن ذني ده وليان الله فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسد شي الله سي واتو يورور ماكرشي ماسو ماكرشي ده إرن ناس شري فيكون المكر منهم أكبر شيء ومنه احسن شيء saboda haka shi idan aka danganta makirci a gefan Allah tabaraka wa ta'ala sakayya ce kamar yanda yayi bayani dangane da annabi salihu alaihi salam ya faru ga annabi Isa Allah ya bada misalin sa a suratu ali imran aya ta 54 wa makaru wa makara allah wallahu khairul makirin wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin sun kulla makirci Allah ya shirya sun shirya nasu makirci Allah ya shirya mayar musu da makirci wallahu khairul makirin wanda Imam al-Qurtubi yayi magana anan kaga a labarin annabi salihu alaihi salam Allah ya ce wa anjayna alladhina amanu mun tsayar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna sun kasance masu kiyaye Allah annabi Isa alaihi salam in ka rubuta tafsirin al-Imam al-Qurtubi abin da ya faru wadhalika anna al-yahuda lamma ijtama'u ala qatl Isa yahuda wa sun shirya cewa za su hallaka annabi Isa alaihi salam za su kashe shi da kala al-bait hariban sai annabi Isa ya shiga daki yana gudun su lokacin da Annabi Isa alaihi salam ya shiga wannan ɗakin, an bi shi dan a hallaka shi. Annabi Isa ya shiga wannan ɗaki sai ga mala'ika Jibril ya sauko. Mala'ika Jibril yana saukowa, farafa'ahu Jibril min al-quwwati ila as-sama'i, sai mala'ika Jibril ya dauki Annabi Isa alaihi salam ya fidda shi ta taga, ya tafi da shi sama, ya kai shi inda Allah ya hukunta. Fa Annabi Isa an biyo shi a guje, za a hallaka shi, ya shiga daki, kowa ya ga ya shiga daki. Fa qala malikuhum li rajulin minhum khabithin, sai sarkin ya gaya ma wani mutumin banza daga cikin waɗanda Yahudawan, ana ce mar Yahuza, ya ce masa udkhul alaihi faqtulhu, ba ga Isa ya shiga ɗakin nan ba, ka bi shi in ka shiga ka kashe shi. To shi wannan Yahuzan, fadakalal khawka, yana shiga, falam yajid Isa, bai ga kowa a ciki ba. Da ya shiga bai ga kowa ba, yana shiga sai Allah ya saukar da kamannin fuskar Annabi Isa a kan shi. To kaga Allah ya maida makirci kan wanda ya shirya shi. Shi yasa Allah ya ce wa makaru wa makarallahu, sun shirya makirci, Allah ya shirya maida musu, wallahu khairul makirin. Wa alqallahu alaihi shabaha Isa, sai Allah ya jefa mar kamannin Annabi Isa amma ta sama kawai, ta kansa, da ka gan shi ka ga Annabi Isa amma cikinsa ba Annabi Isa ba. To falamma ka raja, ya fito sai ya ce ban gan shi ba, sai bayan ga ka shi yana cewa bai ga Annabi Isa ba, suka ce ai kai ne Isa, dodon tsuwar da zai yi ba za su yadda ba. Falamma ka raja ra'auhu ala shabahi Isa fa akhadhuhu, suka kama shi, wa qataluhu, suka kashe shi, wa salabuhu, suka rataye shi. Fa zalika qawluhu, shi ne Imam al-Qurtubi ya ce wannan ita ce fassaran abinda Allah ya ce wa makaru wa makarallahu, sun shirya makirci, Allah ya shirya maida musu makirci, wallahu khairul makirin. Wato wannan aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala, kamar yanda yake tserar da bayinsa, ya bayyana mana ya tseratar da Annabi Salihu alaihi salam, to haka nan ya tseratar da Annabi Isa alaihi salam. To babu mutumin da ya samu kullakullan makirci a rayuwarsa daga cikin annabawa kamar Annabi Muhammad, babu wanda aka kulla masa makirci akai akai na kokarin a gabayansa a hallaka shi kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qali Muhammadin aksara min ghairihi, babu wani annabin Allah da aka kulla makircin kisansa akai akai wanda ya kai yawan shirya makircin da aka yi don a hallaka manzon Allah. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam gari guda sun yi kokarin hallaka shi, kabilarsa ita kanta, wanda Allah duk ya ba da labari a cikin Alkur'ani, kamar misali a suratul anfal ayata 30, wa iz yamkuru bikal ladina kafaru, kaga duk kafiran Makka sai da suka kulla makirci ga Annabi Muhammad, li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Kaga yanda Allah ya kare waɗancan annabawa na farko, yanda Allah ya kare Annabi Salihu daga makirci, ya kare Annabi Isa alaihi salam daga makirci, haka shi ma Annabi Muhammad, Allah madaukaki ya ce suna shirye nasu makirci, Allah yana shirye maida musu, wallahu khairul makirin. Haka nan a suratu Fatir ayata 42, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء سي الله مدوكي يچه ولا يحيق المكر السيء الا باهله ممونا ما كيرشي بايا اوكاوا فاچي ga masu shirya shi فهل ينظرون الا سنه الاولين شيني الله يچه تو اي با akanka aka fara ba ya kai Muhammad annabawan farko an kullu musu makirci kuma na kare ai ba abin da suke jira face wancan hanya dama ta mutanen farko falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila Allah ya tabbatar da kariyarsa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan alƙawari ne wanda bai tsaya ga annabawa kadai ba. Alƙawari ne mai gudana har zuwa tashin kiyama. A suratul Nahl aya ta 45, afa aminal ladina makaru sayyiati. Kaga wannan bai tsaya ga annabawa ba. Waɗanda suke shirya makirci za su cutar da wasu, shin sun aminta an yaqtifa Allahu bihim al-arba aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takawufin fa inna rabbakum la-ra'ufur rahim. To kokari da akai tai na ga an kashe manzon Allah, wallahi ya fi sau 20 kokari daban-daban tun manzon Allah yana Makka har ya dawo Madina. To da yawa dukkansu waɗanda suka yi ƙoƙarin nan na ga cewa sun cutar da manzon Allah babu wanda ya nasara. Illa dai wasu daga cikinsu ma dalilin wannan ƙoƙari nasu ya sa suka karɓi addinin musulunci, kamar Suraka bin Malikin wanda ya yi ƙoƙarin hallaka manzon Allah a lokacin da ya yi hijira yana tare da Sayyidina Abubakar. Hadithin yana Sahih al-Bukhari, babu hijratin nabiyyi. Suraka bin Malikin ya yi ƙoƙarin hallaka manzon Allah a lokacin da annabi yake hijira daga Makka zuwa Madina, amma ta dalilin ƙoƙarinsa Allah ya nufe shi da musulunta. To sannan akwai Umairu bin Wahbin al-Jumahi, shi ma ya yi ƙoƙarin kashe manzon Allah. Wato shi Umairu bin Wahbin ya fi kama da labarin mutanen annabi Salihu alaihi salam wanda muke karantawa, saboda masharranci ne sosai, kamar yadda Allah yake wa kana fil madinati tis'atu rahatin, a birnin annabi Salihu alaihi salam akwai mutane 9 masu barna, wato fasikai ne na kin karawa, masu kokarin su ga cewa sun hallaka annabi Salihu alaihi salam. To haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin shi akwai mutumin da ake kiransa Umairu bin Wahbin al-Jumahi, masharranci ne a garin Makka, kowa ya san shi, don haka ana tsoron shi. Ya kasance akwai ranar da yake zaune da Safwan bin Umayya an kashe babansa a yakin Badar, da babansa da Abu Jahal, babansa shine Umayya, ya zamanto dukkansu an kashe su a yakin Badar. To wannan abu yana damun shi wato Safwan, don haka ranar sai ya kirawo wannan hatabibi shaidani Umair bin Wahbin al-Jumahi a gefen Ka'aba sun da zaune suna hira. Wa kana Umair bin Wahbin shaitanan min shayatin Quraysh, wanda hadithin Muhammad bin Ja'far bin Zubair yake ba da labari, ya ce a lokacin Umairu bin Wahbin shaiɗani ne daga cikin shaiɗanun Qurayshawa, wato kangararre ne wanda mutane na tsoron shi. Wa kana min man yu'zi Rasulullah, kuma yana daga cikin waɗanda suke cutar da manzon Allah kafin annabi ya hijira. To saboda haka ya samu zama da Safwan, Safwan bin Umayya. Wa kana ibnuhu Wahbi bin Umairin fi usara ashabi Badr. To shi wannan hatabibi kuma ɗansa an kama shi cikin fursunoni, yana cikin fursunoni da aka samu a yakin Badar, yana cikin kafirai da suka tafi yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam, aka kama fursunoni, saboda haka akwai ɗansa yana cikin waɗanda aka tsare, sunan shi Wahab. Faƙala Umairu bin Wahbin, saboda haka Umairu bin Wahbin yana zaune da Safwan, shi Safwan bin Umayya an kashe masa baba a yakin Badar, shi kuma Umairu bin Wahbin an kama ɗansa a yakin Badar, don haka sun zauna a gefen Ka'aba suna hira. Faƙala Umairu bin Wahbin, sai Umairu bin Wahbin ya ce sadaqta wallahi laula daynun alayya, yace in ba dan bashi da ya min yawa ba, laisa indi qaba'uhu, kuma ba yadda zan yi in biya wannan bashin. Wa iyali, kuma in ba dan ina tsoron iyalai na za su shiga wani yanayi ba, aksha alaihim bai'a ba'di, idan na tafi ban dawo ba ina tsoron za su shiga wani hali. Larakibtu ila Muhammad ya ce da na hau abin hawa daga nan na wuce Madina ina tafiya hatta aktulahu in kashe Muhammadu a tsakanin mabiyansa da ranar ka tau. To shi kuma wannan abokin hirar nashi mai kuɗi ne, Safwan bin Umayya, shi wannan hatabibi talaka ne, ba shi da kuɗi, yana ganin inda a ce yana da wadata to da ya je ya kashe Muhammadu. Shi ko wannan mai kuɗi sai ya ce masa a to idan ku za ka iya haka ai shi kenan, ni zan ɗauki nauyin biyan bashinka, zan iya biyan bashinka. Ya ce masa ni zan ɗauki nauyin iyalanka ko da ka mutu zan kula da su, don haka wannan abu da ka faɗa ɗin nan yana da kyau ka je ka yi shi. Kaga kenan shi ma ya ƙarfafa masa yana cewa alayya dainuka ana aqbihi anka, duka basussukanka na ɗauke, duk bashin da ake binka zan biya. Wa iyaluka ma'a iyali, iyalanka kuma zan haɗa su da na wa iyalai. Usawwihim ma baqu la nasa'uhum bi ajzin anhu, za mu riƙe iyalanka matuƙar akwai wanda ke da rai a cikinsu, ba za mu taɓa barin wani ya tagayyara ba. Saboda haka ka samu hanya ka je ka biya wannan bukata taka. Wato shi ya goyi bayan Umayr bin Wahab ya zo Madina ya kashe manzon Allah, yana da ƙarfin hali kuma ana tsoronsa. Shikenan sai ya shirya ya kama tafiya, yana zuwa Madina. Sayyiduna Umar sai ya gan shi, Sayyiduna Umar ya riga ya san wannan shedani maza. Sai Sayyiduna Umar ya shigo ga manzon Allah ya ce ya Rasulallah haza Umayr bin Wahab, ga Umayr bin Wahab ya shigo garin nan kuma ya zo kofar gida yana neman izinin mai gana da kai. Mutawashihan bi saifi, ya zo da takobinsa. Kala sai manzo Allah ya ce fa adkil hutun, da ya zo dan ya gani bismillah ka bashi dama ya shigo. Sayyidina Umar ya ce to dama na san manzo Allah shi ba zai hana ba. Fa aqbala Umar hatta akada bihimalati sayfihi fi unuqihi falabbahu biha. Sayyidina Umar ya tafi ya same shi ya ci falansa sosai, bayan haka ya nemo wasu matasa daga cikin mutanen Madina. Sayyidina Umar larjali min al-ansari mimman kana ma'ahu, yace za wannan zai shiga wajen annabi, yana rike da falansa. Yace to kuma abinda nake so da ku je ku zauna tsakanin shi da annabi, ku zauna kuna jira duk motsin da yayi kar ku bar shi, dan yayi motsi zai yunkura maza ku buge shi. Kuma shi ma ya ji. Sai na Umar ya faɗi wannan, yace udkhulu ala rasulillah fajlisu indahu, ku shiga wajen manzon Allah ku zauna tare da shi. Wahzaru hadha alkalb alayhi, ku kiyaye wannan kare ga manzon Allah, kar ku yi zaku bar wannan. Sai na Umar dama idan yayi hange abin yana tabbata. Sai na Umar ya san wannan mutumin banza ne. Fa innahu ghayru ma'mun, wannan ba mai amana bane, kar ku bar shi ya kusanci manzon Allah. Summa dakala ala rasulillahi bihi, sannan sai na Umar yana rike da kwalan Umayr bin Wahab ya shigo da shi wajen manzon Allah, yana rike da kwala. Lokacin da ya shigo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce arsilhu ya Umar, ka sake shi mana ya kai Umar. Sayyidina Umar sai ya sake shi, amma dai Sayyidina Umar bai fita ba. Manzon Allah ya ce uduni ya Umar, to matso mana ya Umar. Kaga shi dai manzon Allah cewa yake matso, fadana ya matso wajen manzon Allah. Fa kala lokacin da ya zo kusa sai ya ce an imu sabahan, wato ma dalla da wannan safiya gare ku, wannan gaisuwa ce ta jahiliya. Kanat tahiyya ahli aljahiliya bainakum, a zamanin jahiliya haka suke gaisuwa. An imu sabahan, wato safiya ta kware gare ku, ana muku fatan safiya ta kware. Sai manzon Allah ya ce kad akaramana Allahu bitahiyatin khairin min tahiyatika, Allah ya daraja mu, ya bamu wata gaisuwa, wannan gaisuwar tafi wacce kai mana ya Umairu. Gaisuwar da Allah ya canza mana ita ce assalamu alaikum tahiyatu ahlil janna. Wannan gaisuwa ce ta ƴan aljanna. Sannan sai annabi ya ce fa ma ja'a bika, to Umairu me ya kawo ka Madina? Annabi ya tambaye shi, me ya kawo ka Madina, ma ja'a bika? Sai ya ce ji'tu li hadha al-asir alladhi fi aydikum, ka san bayan yakin Badar kun kama ɗana, to ɗana ɗin nan na biyu wanda yake hannunku, ina fatan a bani shi. Sai manzon Allah ya ce a'a, fa ma ba zan sai fito ni kika, idan ku ɗanka ne ya kawo ka Madina, me yasa ka rataye takobi a wuya? Yaya ka zo da takobi kuma a rataye a wuyarka? Shine sai ya ce haba Muhammadu qabbaha Allahu min suyufin, takubban banza me suka yi mana, ba gashi mun yakin Badar da kai ba, ina nasara? Fa hal aganat anna shay'an, takubban sun wadatar da mu ne da komai? Wato yana nuna ma annabi ai takobi ma bai amfane su ba ko da aka yakin Badar. Sai manzon Allah ya ce usdukuni malladhi ji'ita lahu, ka gaya min gaskiya me ka zo yi a garin Madina, ka gaya min gaskiya. Kala sai ya ce ma ji'tu illa li hadha, ai ba abin da ya kawo ni sai wannan, ɗana da kuka kama a yaƙi shine nazo saboda in karɓe shi. Sai manzon Allah ya ce a'a, bala ba haka bane, ka atta anta wa Safwan bin Umayya, da kai da Safwan bin Umayya kuka zauna fil hijri a gefen Ka'aba, fa tazakartu ma kuka yi muhawara kuke tattaunawa ashabal qalib, waɗanda aka kashe a yakin Badar aka zuba gawansu a cikin rijiya, manyan Makka min Quraish da Abu Jahal da su Umayya. Fa qulta, lokacin da kuke wannan hira sai ka ce laula dainun alayya wa iyali, in ba dan basu sukan da ake bi na ba, in ba don iyalai da suke gare ni ba, la kharatu hatta aktula Muhammadin, da na fita hatta aktula Muhammadin, har sai na tafi Madina na kashe Muhammadu. Fatahammala Safwanu laka bidainika, saboda haka sai Safwanu bin Umayya ya dauki basu sukanka yace zai biya, wa iyalika, ya dauki nauyin kulawa da iyalanka, ala an taktulani, akan cewa ka zo Madina ka kashe ni da wannan takobi. Sai manzon Allah ya ce wallahu ha'ilun bainaka wa baina zalika, kuma Allah ya riga ya shiga tsakaninka da wannan abin da ka zo domin shi. Allah ya shiga tsakaninka da wannan manufar, Allah ba zai baka dama ba. Sai Umar ya ce ashhadu annaka rasulullah, to kaga shi ma dalilin haka ya zama musulmi, shedani ne amma kuma Allah ya nufe shi da musulunta. Ce ashhadu annaka rasulullah, na shaida cewar kai manzon Allah. Kad kunna ya rasulullah, wallahi haka ne abinda duka bada labari, mun kasance nukazzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabari sama'i, ta zo da labarin sama mun karyata, wa ma yanzulu alayka min alwahyi, duk wani wahayin da Allah ya saukar maka mun karyata, wa hadha amrun, amma gaskiya wannan abu da ka bani labari a yanzu ya kama hankalina, saboda wannan muhawarar babu wanda ya san da ita illa ana wa Safwan, daga ni sai Safwan muka zauna muka tattauna. Fa wallahi inni la a'lamu ma anba'aka bihi illa Allah, na tabbata babu wanda ya sanar da kai sai Allah, Allah ne kadai ya gaya maka abinda muka zauna muka tattauna. Shine sai ce alhamdulillahi alladhi hadani lil islam, nayi ma Allah godiya da ya shiryar da ni zuwa ga addinin musulunci. Kaga wanda yayi hijira dan ya kashe manzon Allah, sai Allah ya mai da hijirarsa ta koma ga Allah da manzo, yace wasaqani hadal masaq, ina godiya ga Allah da ya sani irin wannan doguwar tafiya da nufin in kashe ka, ina godiya ga Allah don ku a dalilinta Allah ya sani karfin da samu shiriya. Summa shahida shahadatul haqq, sannan ya furta kalmar shahada. Sai manzo Allah yace faqihu akhakum fi dinihi, manzo Allah ya tabbatar gaskiya ne musuluncinsa. Yace masa sayyidina Umar da waɗanda suke zauna kusa, yace ku je ku karantar da shi addini dan uwanku ne yanzu ya zama musulmi waqri'uhu alquran ku karanta masa alqurani wa atliqu lahu asirahu kuma dan sa din ma ku sake mar dan sa da aka kama a yaki ku sake mishi sai ce to ya rasulullah inni kuntu jahidan ala itfa'i nurillah ni da na dage sai na bishe hasken Allah hasken Allah tabaraka wa ta'ala shadid al-azali man kana ala dinillah na kasance mai tsananin cutarwa ga wanda ya karba addinin musulunci sai ce to abinda nake so inni uhibbu an ta'azana li ka bani izini in koma makka in zauna a garin makka fa ad'uhu ila Allah wa ila al-islam in ringa kiran mutanen makka zuwa ga Allah da kuma addinin musulunci la'alla Allah an yahdihum tana yiwa Allah ya shiryar da su wala uzihim kama kuntu uzi ashabaka fi dini kuma na maka alkawari da can da nake kafiri babu shakka nayi mugunta gare ku yanzu na musulunta na maka alkawari bazan yi mugunta ga kafirai ba dan wato annabi na tsoron kada kuma yanzu muguntar tasa ta koma ga kafirai sai ce a'a bazan cutar da mutane ba fa azina lahu rasulullah sai manzo Allah ya ce to babu laifi sai ya kamo hanya ya dawo makka to shi Safwan ibn Umayya abokin zaman nashi bai san abin da ya faru ba saboda haka duk sa'ilin da wata ayari aka samu ayari ya taho makka matafiya maza sai ya taho bayan gari yana so ya ji labari kawai an filla kan manzon Allah yana jira a'a duk wannan ayari da ya taho ya labarin Madina ce kai al'amari sai kawai yake musulunci yana ta karuwa garin sai na baci wa kana Safwan hina karaja Umayr ibn Wahb qala li Quraysh lokacin da Umayr ibn Wahb zai dawo a lokacin da ya bar makka lokacin da ya bar makka zai tafi Madina shi Safwan ya gaya wa mutanen makka albishirinku yanzu ajalin Muhammad ya zo ya gaya musu albishirinku ajalin Muhammad ya zo saboda Umayr ibn Wahb shaytanin nan ya tafi Madina zai kashe manzon Allah ta yazo ga Umayr ibn Wahb ya dawo ya taho makka bai kashe manzon Allah ba ya taho da musulunci to wannan abin sai ya tada hankalin Safwan ya tsira gaba da shi ba su ko ganawa ba sa ko magana kuma shi Umayr ibn Wahb daga lokacin ya shiga kokarin musuluntar da mutane Allah ya taimake shi da yawa mutanen makka sun karbi addinin musulunci a hannunsa wannan yana al-mu'jamul kabir na al-Imam Tabarani hadithin ya zo mursalan bi isnadin jayyidin kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa a littafin Asiratun Nabawiyya yana juz'i na uku shafi na 313 so Allah madaukaki yayi kariya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yayi kariya ba manzon Allah kadai ba duk wani waliyin Allah tabaraka wata'ala yana samun kariyar Allah yana samun tsaron Allah tabaraka wa ta'ala amma tsaron nan ba dawama yake ba kamar misali wannan ka'ida da ta zo wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun mun tsayar da waɗanda suka yi imani kuma sun kasance masu kiyaye dokokin Allah wato Allah yana kariya ga annabawa Allah yana bada kariya ga manzanni Allah yana bada kariya ga waliyansa yana bada kariya ga waliyansa yanda ya taho a suratu Ali Imran innal ladina yakfuruna biayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladina ya'muruna bilqist minan nas kaga an kashe annabawa an kashe malamai wanda Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani an kashe annabawa an kashe malamai to ina alƙawarin Allah Allah madaukake cewa anjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun mun tseratar da waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna kiyaye Allah wato Allah yana baka kariya gwargwadon lokacin da kake isar da sako idan ka gama isar da sakon wannan kariyar ta gama aiki zai baka kariya zuwa lokacin da zaka isar da sakon shi idan ka gama isar da wannan kariya idan ka isar da wannan sako sai kariyar ta kare wannan amanar sai ta zo iyaka fala yuktalu nabiyyu don haka idan kaje an ce an kashe annabi sai da annabin ya gama isar da sakon Allah idan kaje an ce an kashe waliyin Allah to sai da wannan waliyin Allah ya gama isar da sakon Allah don haka wannan babu shakka Allah ya tabbatar mana ana kashe annabawa ana kashe malamai yaktuluna nabiyina bighayri haqqin wa yaktuluna alladhina ya'muruna bil ithmi minan nasi fabashshirhum bi'adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin ba ma annabawa ba wallahi hatta Sheikh Jafar ba a kashe shi ba sai da ya gama ma Allah aikinsa haka nan malam Albani ba a kashe shi ba sai da ya gama aikin da yake ma Allah kafin su gama ba ka iya taba su shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqu don haka in ka dubi mutuwar Sheikh Jafar da a ce yana da rai babu wani abu sabo da zai kawo sabanin wanda da ya riga yayi ya riga ya gama komai saboda babu wani babi wanda bai taba ba haka in ka dubi Albani shi ma kafin rasuwarsa yayi kokari kusan duka babukan musulunci ya gama taba su don haka yasa kisansa ya zamanto tukunci ne na Allah tabaraka wa ta'ala gare su wato Allah madaukaki ya baka kariya a lokacin da kake isar da sakonsa bayan ka gama sai ya mutu kuici da mutuwar shahada amma fa shi kafiri bai yi nasara ba to wannan alƙawarin Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan ya zo cikin bayanin bin baz yana majmu'u fatawa mujallal 8 shafi na 150 haka nan fatawa wal lajna mujallal 26 shafi 36 lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin manzon Allah babu irin kokarin da ba a yi ba daga cewar an nakasa annabi Muhammad aga cewar an cutar da manzon Allah amma abin da zai gwada maka wannan bayani da muka gabatar duk waɗanda suke ta kokarin kisan manzon Allah tun yana Makka har yayi hijira ya koma Madina kokarin ake ba dare ba rana Allah bai ba su nasara ba ana nan sai da aka tafi yakin Khaybar a shekara ta 7 aka samu wata bayahudiya ta sanya guba a cikin nama ta kawo shi ga manzon Allah ta kawo wannan naman ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karbi wannan nama ya ci bayan ya ci naman sannan jikin naman yake ba da labarin cewa an sanya guba a cikinsa naqaqat az-zira'u wa akhbarat an-nabiyya bi annaha masmuma kafar akuyan take gaya wa manzon Allah an sa guba a cikinta a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa nama a bakinsa famta na'am min al-istimrar fi akliha sai manzon Allah ya daina ya zama bai daina bai ci gaba da ci ba to amma wannan nama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a bakinsa guban ya riga ya taba makogoron manzon Allah guban ya taba makogoron annabi Muhammad har ma Anas bin Malik saboda a gidan manzon Allah yake hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim Anas yace fa ma ziltu a'rifuha fi lahawati rasulillah duk sai da manzon Allah ya buɗe baki yana magana sai in hangi makogoron sa can wurin da ya dafi saboda wannan guban da aka sanya ma a jikin nama wato idan annabi ya buɗe baki Anas yace ina hange cikin bakin manzon Allah ina ganin wannan guba inda yayi dafi dan da Imam an-Nawawi a sharhin wannan hadisi yace ka annabu baqiya lis-summi alama wa afarun min sawadin aw ghairi saboda naman da annabi ya sa a bakinsa taba makogoran da annabi sallallahu alaihi wasallam naman yayi sai ya sa wannan gurin yayi baki don haka idan annabi ya bude baki daga wannan lokaci shekara ta 7 daga hijira idan annabi ya bude bakinsa yana magana idan har ka iya hangen makogoransa to zaka ga wannan baki amma cikin ikon Allah ko zazzabi manzon Allah bai yi ba a wannan lokaci me dalili saboda bai gama isar da manzanci ba, don haka wannan guba ba zai yi tasiri ba. Amma nan take wanda ya ci wannan naman, akwai sahabinsa da ya ci wannan nama, nan take shi ya mutu, ana ce masa Bishr bin al-Bara' ibn Ma'rur, shi nan take ya rasu. Amma shi manzon Allah bai rasu ba, saboda me? Alƙawarin Allah, idan dai akwai saƙon Allah a gaban manzo, to babu wanda ya isa ya cutar da shi. Idan ka ga an cutar da annabi, to ya gama isar da saƙon Allah. Wannan cutarwan tukuici ne ga annabi, ba wai cutarwa ba ne ga manzon Allah. Famtana min al-istimrar, ana nan daga shekara ta 7 har aka kai shekara ta 11, shekarar da manzon Allah ya rasu. Tunda annabi ya rasu a ɗakin Aisha, to Aisha ta ba da labari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu jinya na ajil. Kaga dai tun wannan lokaci wannan guban Allah madaukaki ya dakatar da shi, baya tasiri a jikin manzon Allah. Amma da ajali ya zo ga annabi Muhammad, lokacin mutuwa ya zo ga manzon Allah, sai Allah ya sako wannan guba na abincin, ya sako wannan zafin ga manzon Allah, sai Allah ya sako wannan cuta ga manzon Allah. Saboda annabi duk sa'ilin da wani abu ya cutar da shi, ana ƙara rubuta masa lada, ana ƙara rubuta masa ɗaukaka a wajen Allah. Saboda haka yasa Allah ya sako wancan guba wanda da ya riƙe ta, ya riƙe ta domin annabi bai gama isar da aikinsa ba. Shine manzon Allah yake ce mata, ya Aisha, ma azalu ajitu alamat ta'am alladhi akaltu bi khaybara. Manzon Allah yake, ya ke Aisha, ban gushe ba ina jin radadin abincin da naci a yakin Khaybar shekara ta 7, yanzu yana shekara ta 11, kaga an samu kusan shekara 3 da watanni. Amma manzon Allah yake, yanzu ina jin zafin wannan guba. Manzon Allah yake, fa hadha awanu wajadtu inqita'a abhari, a yanzu nake jin alamar tsinkewar jijiyar da ta hada da zuciya na. Min zalika summi, saboda karfin wannan poison. Hadisin yana sahih Bukhari, babu maradin nabi wa wafatihi. Wannan babu shakka hadisi ne da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zo ta hadisin Abu Huraira, shi ma yana sahih Bukhari, kitabu jizya, babu jizya, yana hadisi na 2923, yana kitabu magazi, babu maradin nabi, ya zo ta hadisin Abdullah ibn Mas'ud, Aisha, Abu Huraira, Abdullah ibn Mas'ud. Sannan akwai Ummu Mubashir al-Ansariya, mahaifiyar wanda ya ci naman tare da manzon Allah, mahaifiyar Bishr bin al-Bara ibn Ma'rur, ta shigo wajen manzon Allah da kanta ta bada labari. Ummu Mubashirin al-Ansariya ta ce, da kaltu ala rasulillahi fi waj'ihi alladhi qubida fihi, a wannan rashin lafiyar da aka karɓi ran manzon Allah, rashin lafiyan ajali, ta ce na shigo wajen manzon Allah, fakultu sai na ce, bi abi wa ummi ya rasulallah ma tattahimu bi nafsika, fa inni la attahimu illa ta'ama alladhi akala ma'aka bi Khaybar. Tana cewa, ni dai ɗana na tabbatar abin da ya kashe shi wannan guba na abincin da ya ci. Kake cewa to kai kuma fa ya rasulallah? Sai manzon Allah ya ce, wa ana la attahimu ghayraku, ni ma ba na tuhumar kowa face wannan guba ɗin. Manzon Allah ya ce, ba ya tuhumar kowa face wannan guba. Hadisin yana sahihu Sunan Abi Dawud, hadisi na 3913, hadisin muttafaqun alai, yana kitabul hibati sahihul Bukhari, babu qabulil hadiya minal mushrikin, sahihu Muslim, kitabus salam, babu summi, hadisi na 2190. Kuma ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud sai da ya rantse, ya ce, li an ahalifa tis'an, ya rantse sau tara, anna rasulullahi kutila katlan, shi manzon Allah kisansa aka yi, ahabbu ilayya, na fi son haka, min an ahalifa wahidatan annahu lam yuqtal, na fi son a ce in rantse sau tara kisan manzon Allah aka yi, akan rantse sau ɗaya ba kisan manzon Allah aka yi ba. وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا الله يارك النبي محمد أمت أيم منزوه أكرشان رأي ورمنزو الله سيمتو الشهادة كما أن هكما تشكى الله تبارك وتعالى دشيد سيدنا أبو بكر وأنسى ملابار شما سيدنا أبو بكر أكوي بوبا وأن يهودا وسط سامشي حديثنا المسند الإمام أحمد يازوتا بيان عبد الله بن مسعود جنا كتاب دلائل النبوة الإمام البيهقي مجلد نبوك الشافينا تريد سبع اندبيو سبع داك دكسا إلين دكا جانتي النبي يا رسول كو أنكشيشي ياغم أيكي dukkan ilin da kaga an ce maka an kashe malami to wannan malami kafin a kashe shi ya gama aiki Allah tabaraka wataala yana musu tukunci ne da mutuwar saboda ta zama shahada gare su bari mu kara da labarin annabi Lut alaihi salam yace wa Lut
qala liqawmihi ata'tuna lasahishata wa
ولوطا إذ قال لقومه الله يشكوه أي كأن بلوط عليه السلام ولوكا كأن بلوط يشكوه متأنسة أتأتون الفاهشة ينذكنا دوم الفاشا وأنتم تبصرون الهالي كنا غني نعم
أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون
أئنكم لتأتون الرجال شهوة ينزقنا الزواج مزاد شعوركم من دون النساء ميمكم ماتا بل أنتم قوم تجهلون النبي لوط يقول متعنيني وأن تكون جاهلتي الخير وأن الله سبحانه وتعالى يهلتا تساشن تارن هلتر ماتا دين فما كان جواب قومه
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
فما كان جواب قومه باب جواب عند جماعة سوك باير إلا أن قالوا abinda kawai suka ce akhrijo ala lutin min qaryatikum ku fitar da mutanen lutu daga alqaryar ku innahum unasun yatataharun ai su mutane ne wadanda suke nuna tsarkaka fa anjaynahu wa ahlahu
wa ahlahu illa ra'atuhu qaddarnaha min al-ghabirin
fa anjaynahu wa ahlahu sai muka tseratar da shi da iyalansa illa imra'atuhu fatima tasakkadarnaha min al-ghabirin mun kaddara tana cikin wadanda suka saura min al-baqin fi azabillahi ta'ala wa amtarna
amtarna 'alayhim matara fasaa amtarun munzirin
wa amtarna 'alayhim mataran mukai musu ruwan sama Allah madaukake yace wani irin ruwa na musamman na duwatsu fasaa matarul munzirin wato ruwa da aka yi wa waɗannan gargadi irin wannan ruwa da aka yi musu yayi muni ruwa na azaba da aka saukar gare su wato Allah ya saukar da azaba akan su ta dalilin laifukan da suka aikata Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka dace da fada daidai kuma Allah ya samu dace da albarkan da ake samu a cikin wannan wata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك